بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayanzu da nake magana yammacin ranar litinin ce wacce ta daidai da 25 ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1435 wacce ta daidai da 23 ga watan juni shekara ta 2014 dan uwa mai saurare kana kallon mu da sauraron mu ne daga makarantar mu mai suna Darul Hadithis Salafiyya wacce take number 4 Madarkaci Road Gaskiya Layout Zaria Kaduna a Najeriya a yanzu mun zauna ne dan ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda yake tsari ne na karatutukan azumi wanda zamu rika waɗannan karatutuka insha Allah karfe 4:30 zuwa karfe 6 na kowace rana insha Allah har zuwa 25 ga watan Ramadan lokacin da zamu karkare wannan tafsiri insha Allah kamar yadda na faɗi tsari da muke gudanuwa akai tsari ne wanda babban malami Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mishi ya bar mu akai wannan tsari shine fassara alqur'ani da kuma manufar da ta sa ake fassara alqur'ani da kuma muhimmancin fassara alqur'ani ga al'umma a fili asarari zamu ci gaba da waɗannan abubuwa insha Allah da gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki ya nufa idan ƴan uwa masu bin waɗannan karatutuka namu basu manta ba a inda mun ku kwana a karatun tafsirin alqur'ani muna cikin suratul baqara mun kwana a aya ta 222 da haka zamu tashi ma'ana zamu dawo za a maimaita wannan aya tun daga ta 221 da ta 22 mu fassara su ci sa'annan sai mu dora mu ci gaba insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa yas'alunaka 'anil mahyi قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
الإمام مسلم جماعة يروي حديثي لشيد الإمام الترمذي دا الإمام أبو داود دا النسائي دا أحمد da Imam Abu Dawud at-Tayalisi a cikin littafin su dukkan su surwaye hadisi daga Tabi'i Thabit bin Bunani yace daga Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda Anas yake cewa annal yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyut Anas yace yahudawa sun kasance idan mace tana al'ada a cikin su to ba su cin abinci tare da ita ba su zama a gida ɗaya tare da ita ba su mu'amalar komai da ita wannan al'amari da yahudawa suka samu kansu a ciki wannan ta sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan hijirar da annabi yayi zuwa Madina sai suka rika tambayar shi ina hukuncin wato zamantakewa da mu'amala da matan da suke al'ada Anas yace sai sahabban annabi suka tambaye shi sai wannan aya ta sauka Allah madaukakin sarki yace wa yas'alunaka 'anil mahib kuma su sahabbanka suna tambayan ka game da al-mahib mata masu haila mata masu al'ada ina hukuncin saduwa da su ina hukuncin zamantakewa da su Allah madaukakin sarki sai ya ce kul ce da su ya Muhammad huwa adhan shi jinin al'ada cuta ce kazanta ce Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahibi ku kaurace saduwa da mata kada ku sadu da su a sa'ad da suke al'ada fa'tazilun nisaa fil mahib kada ku sadu da mata ku yi itizali game da mata fil mahidi a sa'ad da suke al'ada Allah ya ce wala taqrabuhunna kada ku kusanci mata da saduwa hatta yatuhurna har sai sun tsarkaka fa idza tatahharna Allah ya ce idan suka tsarkaka suka yi tsarki da ruwa fa tuhunna min haifu amarakum Allah ku zo musu ku zakke musu ta inda Allah madaukakin sarki ya wato asalin umurce ku Allah ya ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabin lalle Allah yana son masu tuba wa yuhibbu al-mutatahhirin kuma Allah madaukakin sarki yana son masu tsarki wannan aya kamar yadda kuka ji ita ce wato dalilin saukan wannan ayar ita ce tambayar da yahudawa suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da masu al'ada daga nan zamu fahimci wani abu ashe kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna tambayar annabi game da duk abin da ya rikice musu na addini ko na rayuwa ba su yin gaban kansu ba su zartar da tunaninsu inma suna tambayar annabi ne abin da ya ba su amsa sai su dauka su yi aiki da shi wannan yana nuna mana cewa lallai musulmi wajibin mu ne ya zamto muna da marji'i a addini ya zamto muna da marji'i a siyasa a tsarin zamantakewar rayuwa ya zama akwai waɗanda muke tuntubar su akwai waɗanda muke neman shawarar su akwai waɗanda muke yi da fadin su lallai wannan yana daga cikin abubuwan da asali ya wajaba musulmi su samu wanda a yau abinda musulmi suka rasa kenan suka shiga halin da suka samu kansu a ciki a duniya gaba daya in ka nan kusa kuma a duniyar mu nan ta Najeriya dan haka wannan ayar ta tabbatar da cewa sahabban annabi suna tambayar shi game da al'amarin da ya rikice musu kamar yadda sababin wannan ayar yana tabbatar da kamar yadda duk muka gabatar a karatun baya cewa lallai kaurecewa mai al'ada ana kaurece mata ne a sa'ad da take al'ada ana cin abincinta ana zama gida ɗaya tare da ita ana kwanciya akan gado ɗaya tare da ita hasali ma kai a matsayinka namijinta ya halatta duk abinda namiji yake yi da matar shi ya halatta kai da ita in ban da saduwa kamar yadda hadisi ya tabbata al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya fitar a cikin kitabu at-tafsir wani tabi'i ya tambayi Aisha yake cewa da ita me ya halatta ga miji akan matashi a sa'ad da take jinin al'ada. Aisha sai ta ce kullu shay'in illan nikah, ya halatta mijinta yayi komi da ita in ban da saduwa. Wannan ya ƙara tabbata a cikin Sahihul Bukhari, hadisin da aka wato Aisha ta ruwaito take cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana umurta ta da na sanya zani. Aisha tace fa attaziru, sai na daura zani. Tace fa yubashiruni, sai Annabi ya rungume ni tace wa ana haidun, a lokacin ina al'ada. Kaga wannan yana ƙara tabbatar da wato raddi da ture muguwar dabi'a da al'ada da Yahudawa suka samu kansu akai na kin mata da musgunawa mata da kin zamantakewa tare da mata a sa'ad da suke jinin al'ada. Kenan kururuwa da Yahudawa da afrah din su suke yi a waɗannan zamunna na da'awar ƴancin mata da ƴanto mata da kazan mata. Wannan jama'a mujarradu da'awa ne, ƙarya ce kawai, ƙarya ce. Babu wanda yake musgunawa mata irin Yahudawa. Ka dai ji al'ada ma idan take, wanda al'ada ba fa a hannunta take ba, ba a hannunta take ba, al'ada idan mace take to koranta suke yi. Kenan jama'a, aqidar Yahudawa koko aqidar musulmi ita ce take musgunawa mata. Cikin waɗannan aqidun, wace aqida ke musgunawa mata jama'a? Aqidar Yahudawa. Ina fata jama'a mun fahimta. Mun bayyana hukunce-hukunce masu yawa waɗanda suke da alaka da wannan aya, a inda muka ce yana daga cikin hukunce-hukuncen da suka lazumce ki a matsayin ki na wacce al'ada ya zo mata, to lallai ba za ki sallah ba, kuma ba za ki azumi ba, ba za ki bawafi ba, kamar yadda mijinki ba zai sadu da ke ba. Sai dai sallah ba a rama ta, amma azumi ana ramawa, kamar yadda muka gabatar wancan hadisi na Bukhari, hadisin da wata tabi'a ta zo tana tambayar Aisha, take cewa da ita ma balus sa'imi taqdi as-sawma, ma balul ha'ibi taqdi as-sawma wala taqdi as-sala. Ta tambayi Aisha me yasa ne mace mai al'ada take rama azumi idan ta sha, amma ba ta rama sallah idan ta aje a sa'ad da take al'ada. Aisha sai ta tambaye ta take cewa a haruriyatun anti, ke ba haruriya ce? Sai wannan mai tambaya tace a'a, tambaya kawai take yi. Aisha sai ta bata amsa take cewa kana yusibuna zalik fa nu'maru bi qada'is sawm wala nu'maru bi qada'is salah. Haka na faruwa da mu, ma'ana al'ada takan zo mana sai a umurce mu da murama azumi, amma ba a umurtar mu da murama sallah. Kaga wannan yana ƙara tabbatar da yana daga cikin hukunce-hukuncen da suka shafi mata a sa'ad da suke al'ada. To ba za ki sallah ba, kuma ba za ki azumi ba, ba za ki tawafi ga Ka'aba ba, dan mace mai al'ada ba ta tawafi ga Ka'aba, kamar yadda ba a tawafi ga Ka'aba sai ya zama kana da cikakken tsarki. Dan haka ba za ki tawafi ba. Sannan mijinki bai halatta ya sadu da ke ba. Ya zo a cikin hadisi marfu'i, hadisi Hasan, wanda aka ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Abbas, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda ya sadu da mace a sa'ad da take al'ada, to kafarar wannan zunubi da yayi zai bada dinare ko kuma rabin dinare. Dan haka jama'a, wannan aya kamar yadda kuka ji tana tabbatar da rashin halaccin namiji ya sadu da matarsa a sa'ad da take al'ada. Bayan Allah madaukakin sarki ya kammala, ya gama bayani na hukunce-hukunce da ke cikin wannan aya, a aya ta 223 Allah sai ya ce nisa'ukum harful lakum, matayanku gonakinku ne, fa'tu harfakum annashi'tum, ku zakkewa gonakinku ta inda kuka so, ma'ana matayanku kamar gonakinku ne, ku taho gonakinku ta inda kuka so kamar yadda za ku zo ku ji riwayoyi da suke ƙara fassara wannan annashi'tum abinda ake nufi shine ka iya saduwa da matarka ko ta gaba ko ta baya ko a zaune ko a tsaye ko ma a kowani irin hali ne matukar dai ba ta dubura zaka sadu da ita ta farjinta zaka sadu da ita Allah madaukakin sarki yace nisa'ukum harful lakum matayanku kamar gonakinku ne fa'atu harfakum annashi'tum ku zo gonakinku ta inda kuka so ka kalli gona in kana da ita in ka so ka shiga ta nan in ka so ka shiga ta baya in ka so ka shiga ta bakin titi duk ma dai ta inda ka so kake shiga gonarka to haka matarka take gaba da kai Allah madaukakin sarki yace fa'atu harfakum annashi'tum ku zo gonakinku ta inda kuka so wa qaddimu li anfusikum Allah yace ku gabatar wa kawunan ku ayyuka na alkhairi kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dayanku zai nufi saduwa da iyalin shi yayi wannan addu'a yace bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana annabi yace idan Allah madaukakin sarki ya kaddara samun da a tsakanin su a wannan saduwa to shedan ba zai cutar da shi ba malamai suka ce wa qaddimu li anfusikum shine kai addu'a a sa'ad da zaka sadu da iyalinka wasu malamai suka ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kanku abinda zai amfane ku na samun da na wanda zai amfane ku bayan kun mutu ya rika muku addu'a kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathati ashiya annabi ya ce idan dayanku ya mutu idan mutun ya mutu ayyukan shi gaba daya sun yanke waɗanda suke gudanar mishi da lada Allah sai ya ce sai dayan abu annabi ya ce sai dayan abubuwa guda uku daga cikin waɗannan abubuwa akwai waladun salihin yad'u lahu da nagari da yake maka addu'a malamai suka ce wa qaddimu li anfusikum shine kai kokari ka gabatar wa kanka samar da dan da zai amfane ka ko kuma addu'ar shi za ta amfane ka bayan ka rasu Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah cikin abinda Allah madaukakin sarki ya umurce ku sannan ku ji tsoron Allah ku nisanci abinda Allah ya haramta muku wa alamu annakum mulaquhu kuma ku sani lallai za ku hadu da Allah wa bashiril mu'minin Allah yace kai wa mu'mine albishir da aljanna wadannan ayoyin jama'a guda biyu suna dauke da hukunce masu yawa wadanda duk mun tattauno mafi yawancin su a baya sai dai kamar yadda muka yi alƙawari a wancan karatu na ƙarshe da muka yi cewa za mu tattauna wata mas'ala mai matukar muhimmanci ita mas'alar tana da alaka ne da wannan aya da muka karanta aya ta 223 wannan mas'ala ita ce inda Allah madaukakin sarki ya ce fa'atu harfakum annashi'tu a wancan lokaci mun yi alƙawarin cewa za mu taho da wani littafi ko za mu karanta wasu daga cikin maganganu da wasu mabahith waɗanda aka samu daga malamai game da hukuncin saduwa da mace ta dubura musamman abin da ya sa muka tsaya ko kuma muke kokarin tsayawa mai waɗannan bayanan suna da matukar muhimmanci saboda an samu wasu suna danganta wasu hukunce zuwa ga wasu daga cikin magabata ko dai ya zama hukuncen sun tabbata zuwa gare su amma ba daidai bane ai aiki da waɗannan hukunci da suka tabbata daga gare su ko kuma ya zama gabaɗaya ma ba su da asali wannan hukunci jama'a shine halaccin saduwa da mace ta dubura waɗannan mutanen ba su takaitu da wannan hukunci ba sai suka tafi zuwa ga halatta yin luwadi kenan in kun fahimci wannan waɗannan bayanan da muke fatan mu tsaya mu yi su jama'a suna da matukar muhimmanci musamman a irin wannan lokaci wanda luwadi ba a dauke shi a bakin komi ba, ta kai ga zina ma yanzu ta zama kauyanci, yanzu luwadi ne ke ci, yanzu mata karuwai an kashe musu kasuwa, yanzu matasa ne masu manyan mazaunai waɗanda suke ji da kansu, su ake ɗauka ana tafiya da su manyan garuruka da manyan wurare, ana kai su gurin wuraren manyan mutane ana yin luwadi da su, kuma ana amfani da wasu miyagun malamai, ulama usui, makiya Allah, makiya addinin Allah, suna ba da waɗannan fatawoyi da cewa ai an samu daga sahabi wani, malam wani ma ya ce, sheikh wani ma ya faɗi a littafin shi. Ya kai dan uwa, gudun kada ka haɗu da ɗaya daga cikin waɗannan maganganun, ka shiga cikin rudani ko kuma ka shiga cikin shubha, wani ya yaudare ka ya dora ka akan abin da yake ba tafarki ne na musulunci ba. Wannan ta sa jama'a zamu tsaya zamu tattauna wasu matsaloli waɗanda suke da matukar muhimmanci, wanda ina fatan zamu dan saurara da Allah, zan karanto mana wasu daga cikin littafai a gaba gare ni jama'a, wasu takaddu ne da wasu littafai wanda ina fatan zan dan karanta mana kaɗan daga cikin wasu, wasu kuma zan yi mana isharar mu je mu neme su don mu karanta su. A hannunmu akwai littafin wato Ghayatul Ta'liq ko Ghayatul Ma'mul ko Ghayatul Ma'mul fi at-ta'liqat 'ala as-sahih al-musnad min asbab an-nuzul wallafar babban malami al-Sheikh Abu Abdullah Uthman السالم العتمي أسلي لتافن الصحيح المسند من أسباب النزول نمال مقبل ابن هادي الواجعي وان مال من يتوكا يتنيوس تعليقات يوس كارم بياني أتكنس غاشي أتكن واتوان اللتافي أشافينا سبئن دتكوس أشافينا سبئن دتكوس malan yace inda yace qauluhu ta'ala nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum annashi'tum, bayan malan ya ambaci isnadin wannan asari wato wannan sababin saukan wannan ayar kamar yadda yazo a cikin sahihul bukhari, malan ya ƙara ambatar wata hanya daban wacce tazo daga imamu ahmad, sa'annan bayan malan ya gama sai ya asalin tafi kai tsaye zuwa ga bayani akan wato asalin wannan matsala da ayar take dauke da shi. Da haka zan karanto tun daga shafi na 78 inda malam yace qala al imam ahmad rahimahullah haddathana affanu qala haddathana wahaybun qala haddathana abdullah ibn uthman ibn khaytham an abdurrahman ibn sabit qala dakhaltu ala hafsa ibnata abdurrahman فقلت إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه فقالت لا تستحي يا ابن أخي. wannan hadisi da kuka ji Imam Ahmad ya ruwaice shi da wannan isnadi da muka karanta daga Abdurrahman dan Sabit yake cewa da khaltu ala Hafsata ibnati Abdurrahman na shigo gurin Hafsa dan Abdurrahman yar Abdurrahman فقلت سنتي ده ita inni sa'iluki an amrin zan tambaye ki game da wani al'amari wa ana astahi an as'alaki anhu sai dai ina jin kunya wannan tambayar ina jin kunya ne miki ita fa qala sai tace la tastahi ya ibn akhi kada ka ji kunya ya kai dan dan uwana qala sai yace an ityanin nisa'i fi adbarihin tambayar ita ce hukuncin saduwa da mata ta dubura قالت wannan sahabiya sai tace haddathatni ummu salamata anna al-ansara kanu la yujibuna an-nisa wa kanat al-yahud taqulu innahu man jabba imra'atahu kana waladuhu ahwal. wannan wato sahabiya sai tace ummu salama ta bada labari cewa lallai ansar mutanen madina sun kasance la yujibuna an-nisa ba su wato asalin saduwa da mata ta kowane yanayi, ma'anan yujibuna nisa shine saduwa da mace ta baya amma ta wato asalin gabanta. yace wa kanat yahudu taqul kuma yahudawa sun kasance suna cewa innahu man jabba mar'atahu kana waladuhu ahwal duk wanda ya sadu da matar shi koda ta gaba ne amma ta bayanta to dan zai zo a shagide ko zai zo a karkace ko kuma dai wani abu makamancin wannan ma'ana dan zai zo irin marasa hankali din nan galau-galau haka shine kana waladuhu ahwal falamma qadima almuhajiruna almadina wannan sahabiya ummu salama take cewa a sa'ad da mutanen makka suka yi hijira suka iso madina nakahu fi nisa'il ansar sai suka yi ta auren matan madina fajabbawhunna sai suka yi ta saduwa da su a bisa yadda suka saba saduwa da matan su a makka ummu salama tace fa abati imra'atun an tuti'a zawjaha wata cikin matan madina sai ta yi tawaye ta kiyadda taima mijinta da'a mana ya sadu da ita ta gaba mana ta farjinta amma ya biyo mata ta baya mana tana kife fuskar ta a ƙasa ya sadu da ita sai ta kiyadda da wannan faqalati zawjiha tace da mijinta lan taf'ala zalika bazan taba yadda ka aikata haka ba hatta ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai na je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabiya ummu salama tace fa dakhalat ala ummi salama tace ta shigo gurin ummu salama fa zakarat zalika laha sai ta ambata mata haka fa qalat sai tace ita ummu salama tace da ita ijlisi zauna hatta yati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jira har annabi sai ya dawo sai tace falamma jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya dawo istahat al-ansariyyah an tas'alahu wannan mata sai ta ji kunyar ta tambayi manzon Allah fa kharajat sai ta fita mana tambayar da ya kawo ta mata fasa saboda tsananin kunya fa haddathat umma safa haddathat ummu salamata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ummu salama ta baiwa manzon Allah labari fa qala sai annabi yace da ita idil ansariyya je ki kira ta wannan matar je ki kira ta dawo da ita fa du'iyat sai aka kira ta fatala alaiha hadhihi alaya annabi sai ya karanta da ita ya karanta mata wannan aya da Allah ya ce nisa'ukum harfun lakum mata yanku gonakinku ne fa'tu harfakum annashi'tum ku zakke wa gonakinku ta yadda kuka so bale yace ai fi simaman wahidan ma'ana matukar zai zama ta guri ɗaya ne za a sadu da ita malan yace hadithu ummu salama tazahiruhu yukhalifu hadith jabirin wa yurajjihu hadith jabirin li'annahu muttafaqun alayhi wa li'anna hafsata bint abdurrahman lam yuwaffiqaha illa li'ajli wa ibn hibban wa huma mutasahilan waccan jama'a ba sahabiya bace tabi'a ce hafsatu ar abdurrahman mun ce sahabiya bace wannan bayan malan ya gama kawo wannan sai ya ce wa amma ma jaa an ibn umara wannan ita ce asalin magana da muke so mu kai malan ya ce amma maganar da ta zo daga abdullahi dan umar annaha nazalat fi itiyanin nisa'i fi adbarihin cewa wannan ayar ta sauka ne dan ta halatta saduwa da mata ta dubura kama fil bukhari al isharatu ilayhi wa fil fath kamar yadda al-Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari yayi ishara zuwa ga haka da kuma yadda yazo a cikin al-Fath ma'ana Fathul Bari sharhin Sahih al-Bukhari malai ce faqad raddahu al-ulama malamai sun ture wannan riwaya malan anan yace Bukhari yayi isharar haka haka abin yake jama'a a cikin kitabut tafsir al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wadannan hadisan daga Abdullahi dan Umar sai dai al-Imam al-Bukhari ishara ce yayi a cikin wannan littafi nashi ta hanyar riwayar waɗannan hadisan dan lafuzzan da ya ambata ba su fito karara sun bayyana cewa zai sadu da ita ta dubura ba dan dukkan riwayoyin da suka zo Abdullahi dan Umar ne yake cewa ya atiha fi sai yayi shiru amma bai ce fi duburiha min qubulha ba ina fata mun fahimta da haka shi yasa malan yayi murmuba zai ce kama fil bukhari al isharatu ilayhi wa fil fath malai ce faqad raddahu al ulama malamai sun ture wannan riwaya za mu zo mu dirasa akan waɗannan riwayoyin gaba ɗaya insha Allah nan ba da jimawa ba malamai sun ture wannan riwaya wa ala ra'sihim haburul umma a sama da malaman da suka yi inkari suka yi raddin wannan riwaya da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar malai yace akwai haburul umma malamin wannan al'umma shine sahabi Abdullahi dan Abbas malai yace kama fil fatihi kamar yadda waɗannan bayanan dukkan su suna nan a cikin Fathul Bari malam yace wa qala abu ja'far ibn jarir babban malamin tafsiri abu ja'far ibn tabari ya fadi a cikin tafsirin shi a mujalladi na 2 shafi na 398 ba'da zikrihi radda ala zalika bayan ya ambaci raddi ga wannan riwaya da aka ruwaito cewa Abdullahi dan Umar ya halatta saduwa da mata ta Dubra bayan ya asalin yi raddin wannan wato asalin riwaya wata bayyana bima bayyana sihhata ma'ana ma ruwiya an Jabir wa Ibn Abbas min anna hadhihi al-aya nazalat fi ma kanat al-yahud taquluhu lil-muslimin idha ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubulha ja'a al-waladu ahwal wa qad qala qabla dhalika wana bayan ya bayyana ingancin abinda aka ruwaito daga Jabir da Abdullahi dan Abbas cewa abinda yake daidai na abinda ya tabbata daga gare su shine cewa wannan ayar ta tabbata ne ta sauka ne sakamakon abinda mutanen Madina wato abinda Yahudawa suke fada wa musulmi cewa idan namiji ya sadu da matar shi ta wato asalin wato ta gaba amma ta bayanta to dan zai zo wato asalin a shagide wannan riwayar ita ce riwayar da ta tabbata wacce take halatta saduwa da mace ta wato asalin gabanta amma koda ta bayanta ne Allah ya sa da ma muna fahimta malam yace wa qala al-allamatu ash-shawkani babban malami al-imamu Muhammad ibn Ali ash-shawkani ya fadi ba'da zikrihi ba'd al-qa'ilin bil jawaz bayan ya ambaci wasu daga cikin malaman da suke halatta saduwa da mace ta Dubra bayan ya ambaci wasu daga cikin su sai yace walaysa fi aqwali ha'ula'i hujjatun al-batta yace a cikin maganganun waɗancan babu hujja ko kadan wala yajuzu li ahadin an ya'mala ala aqwalihim bi halatta ga wani musulmi yay aiki da maganganun su da suke cewa ya halatta saduwa da mace ta Dubra ba bi halatta kai musulmi kai aiki da maganar ba fa innahum lam ya'tu bi dalilin yadullu ala aljawaz saboda basu zo da dalili da ke nuni akan halaccin haka ba malai ce fa man za'ama minhum annahu fahima zalika min alaya faqad akhfa fi fahmihi ka'inan man kan yace duk wanda ya riya cewa ya fahimci haka a cikin wannan ayar mana ya fahimci saduwa da mace ta Dubra a ayar malai yace to hakika yayi kuskure a cikin fahimtar shi kowaye malam yace wa man za'ama minhum kuma duk wanda ya riya daga cikin waɗancan cewa anna sababa nuzuli al-aya anna rajulan atamra'atahu fi duburiha falaysa fi hadha al-bab ma yadullu ala anna al-ayata ahallat dhalika yace duk wanda ya riya cewa wai dalilin saukar wannan ayar cewa wai wani mutumi ne ya sadu da matar shi ta Dubra daga baya sai abin ya dame shi yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi wato yayin shiru sai wannan ayar ta sauka malai yace duk wanda ya riya wannan to wannan baya nuni akan cewa wannan ayar ta halatta saduwa ta Dubra saboda shi kanshi sababin bai tabbata ba wa man za'ama zalika faqad akhfa duk wanda ya riya haka to lalle yayi kuskure malai yace balil ladhi tadullu alaihi alaya ai abin ma da ayar take nuni akai na hukunci shine anna zalika haramun saduwa da mace ta Dubra wannan haramun ne malai yace fa kaunu zalika huwa sabab to kasantuwar wancan sababin in ma ya tabbata cewa shine dalilin saukar ayar malai yace la yastalzimu an takuna al-ayatu nazilatan fi tahlilihi
baya lazumta cewa ayar ta sauka dan ta halatta saduwa da mata ta dubrani. An fahimta da kyau jama'a? Malai ce fa innal ayatin nazilat ala asbabin, saboda so da dama akan samu ayoyin da suke sauka sakamakon wani dalili, ta'ati taratan bi tahlil hadha wa taratan bi tahrimihi. Wani lokaci sukan zo da halatta abin da ya zama sanadin saukar su ne, wani lokaci kuma sukan zo da haramta wannan abin. Ina fata mun fahimta. Malai ce intaha, wannan magana ta Imam Shaukani ta kare. Ina fata mun fahimta. In kana son cikakken bayani, ka je ka duba tafsirin al-Imam Shaukani mai suna Fatuhul Qadir a cikin mujalladin shi na farko, zaka ga bayanai masu tsawo da raddi da yayi ga waɗanda suka halatta haka. Ina fata mun fahimta. Bayan malam ya gama ambaton wannan magana ta Imam Shaukani, sai ya ambaci maganar da ya nakalto ta daga babban malami Ibn Kathirin, wanda zamu dauko wasu bayanai daga cikin waɗannan littafai nashi zamu karanta insha Allah. Malam yace wa amma al-Hafiz Ibn Kathirin fa ba'da an zakara qawla Ibn Umara fi sabab nuzul al-aya qala Abdullah dan wato al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin shi, bayan ya ambaci maganar Abdullah dan Umar game da saukar wannan ayar, ma'ana cewa an ruwaito daga Abdullahi dan Umar ya halatta saduwa da mace ta dubura, kala ga abinda Ibn Kathirin yace wa hadha mahmulun ala ma taqaddama, wannan riwaya da aka samu daga Abdullahi dan Umar to ba za a yi aiki da ita ba, za a fassara ta ne a bisa bayanan da suka gabata na cewa za a sadu da mace ne ta gabanta amma ta bayanta, wannan shine abinda ya halatta. Yace maganar Abdullahi dan Umar ita kuma za a fassara ta ne da fassarar da aka yi ma waɗancan. Malai ce wa huwa annahu ya'tiha fi qubulha min duburha, zai sadu da ita ne ta gabanta, ma'ana ta farjinta, amma ta bayanta, ma'ana zai zo mata ta baya tana kife, zai sadu da ita. Haka ya kamata a fassara maganar Abdullahi dan Umar, haka abinda Ibn Kathirin yake bayyanawa kenan. Ina fata da ma mun fahimta. Dan za ku zo ku ji al-Imam Ibn al-Qayyim da yazo a cikin littafin shi Zadul Ma'ad, wanda zamu dan karanta wani guri a ciki, yake cewa abinda ya kai ga wasu suka danganta halatta luwadi da halatta saduwa da mata ta dubura, abinda ya kai ga wasu zuwa ga danganta wannan magana zuwa ga malaman farko, yace kuskure ne kuma rashin fahimtar larabci ne kuma rudani ne suka samu game da ma'anar fi da ma'anar min. Dan asali ai riwayar cewa tayi ya'tiha fi qubulha min duburha, fi qubulha min duburha, zai sadu da ita ta gabanta amma zai zo mata ta bayanta. Kaga akwai bambanci tsakanin fi lidilalati alal makan, ina fata mun fahimta, da kuma min lidilalati alal ahwal. Kaga zai zo mata ta gabanta ta al'auratta, zai sadu da ita amma ta bayanta. Allah ya sa da ma mun fahimta. To wasu da suka tashi sai suka kuskura fahimtar cewa min da fi ai dun ma'anar su guda ne, da haka da aka ce min qubulha wato fi qubulha min duburha, sai suka ce ai min duburha ake nufi. Wannan jama'a kuskuren kamar yadda Ibn al-Qayyim yake ishara ya faru ne sakamakon wato asalin rudani na rashin fahimtar yadda dilalatul alfazi suke na larabci. Ina fata da ma mun fahimta. Malam yace wa hadha mahmulun ala ma taqaddama, wannan magana da aka ruwaito daga Ibn Umar za a fassara ta a karkatar da ita a wajjahantar da ita a bisa maganganun da suka gabata. Malai yace lima rawahu an-Nasa'i, saboda hadisi da Imam an-Nasa'i ya ruwaito an Ali ibn Uthman an-Nufayli, daga Ali dan Uthman an-Nufayli yace an Sa'id ibn Isa an al-Fadl ibn Fudala an Abdullah ibn Sulaiman at-Tawil an Ka'b ibn Alqama an Abi an-Nadhr ibn Shumayl annahu akhbarahu annahu qala li Nafi' mawla ibn Umara. A ruwaito wannan maganar daga Nafi'u maulan wato bararren bawan Abdullahi dan Umar annahu cewa shi Nafi'u aka ce qad uksira alayka alqawlu annaka taqulu an ibn Umar innahu afta an tu'ta an-nisa fi adbarihim aka zo aka samu Nafi'u aka ce da shi maganganu fa sun yado a kanka maganganu sun shiga gari ana ta yadawa ana ta labari cewa kai dinnan kana bada labari daga Abdullahi dan Umar kana cewa ya bada fatawan a iya saduwa da mata ta bayan su ta dubarar su kala sai Nafi'u yace kazabu alayya yace wallahi ƙarya suka yi mun walakin sa'uhaddifukum kaifa kana al'amru yace zan ba ku labarin yaya al'amarin ya kasance ma'ana ka ji isha'at ne jita-jita ce aka diba aka yi ta yadawa haka dama abin yake ina fata mun fahimta za a debi jita-jita a ce wani yace ai wani yace musamman ma masu da'awa masu karantarwa nan da nan zaka ji jita-jita ta yadu ta shiga gari ta je inda baka tsammani wanda wasu masharrantan mata kai ga za su samu abin hawa ne su zuba mai su hau suna bi dandali dandali gari gari wuri wuri suna bada labari wani yace wani yace wani ya aikata wani ya ina fata mun fahimta Nafi'u yace wallahi ƙarya suka yi mun amma ga yadda al'amarin yake yace inna ibn Umar arada al-mushafa yawman wa ana indahu yace wata rana Abdullahi dan Umar yana tilawar al-Qur'ani yana karanta al-Qur'ani yana fassara shi ga almajiran shi a lokacin ina tare da shi hatta balagha nisa'ukum harful lakum har sai da yake daidai kan wannan aya fa qala sai yace ya Nafi'u ya kai Nafi'u hal ta'lamu min amri hadhihi al-aya ko ka san al'amarin wannan ayar ka san ma'anarta ka san dalilin saukanta ka san fassarar ta qultu sai ni Nafi'u nace la ban sani ba qala sai Abdullahi yace inna kunna ma'ashara quraish nujbin nisa yace mu quraishawa mun kasance muna saduwa da mata ta di yadda muka so matukar daita wato gaban su ne yace falamma dakhalna almadinata a lokacin da muka yi hijira muka shigo Madina wala kahna nisa al-ansar muka auri matayen ansarawa aradna minhunna mithlu ma kunna nuridu sai muka nufi waɗannan matan da muka aura da irin abin da muka saba saduwa da matan mu a can garin Makka an fahimta ma'ana a Makka suna saduwa da su da ta di yadda suka so ko ta gaba ko ta baya ko a tsaye ko ma ta yaya ne yace to da muka zo Madina da muka aure su sai muka nufi yadda muka saba saduwa da matan mu sai muka nufi mu sadu da su an fahimta malam yace aradna minhunna mithla ma kunna nuridu malam yace fa azahunna wannan sai ya cutar da su matan fakarihina zalika suka kyamace haka su mutanen matan Madina wa a'azamnahu na'am fa'azahunna eh haka abin yake fa'azahunna ko gashi nan da madda akan wato alif din eh nan sai ya ce kuma fa'azahunna yadda muke zakke ma matan ansar yadda basu saba ba sai wannan ya cutar da su Allah ya sa jama'a mun fahimta a wannan kuma yace fa idha hunna ko sai ya zama su matan Madina kad karihina zalika ko sai suka kyamace haka dukkan ma'anonin daya ne jama'a wa azamnahu sai suka girmama wannan al'amari malam yace Abdullahi dan Umar yace wa kanat nisa'ul ansar qad akhadna bi halil yahud mutanen Madina sai ya zama sun kwaikwayi dabi'un Yahudawa cewa Yahudu suna cewa ba a saduwa da mace illa ala harfin innama yu'taina ala junubihin malai ce Abdullahi Umar ce fa anzalallahu nisa'ukum harful lakum fa'atu harfakum annashi'tum malai ce wa hadha isnadun sahihun saqa jumlatan thumma saqa jumlatan min al ahadith dalla ala tahrimi ityani nisa'i fi adbarihin bayan al-Imam Ibn Kathir ya ambaci wannan asari sai ya ci gaba da ambatan hadisai waɗanda suke nuni akan haramcin saduwa da mace ta dubura wa ba'daha bayan ya gama ambatan waɗannan hadisan qala sai yace wa qad taqaddama qawl ibn mas'ud wa abi darda wa abi hurairata wa ibn abbas wa abdullah ibn amr fi tahrim dhalika al-imam ibn kathir yace maganganun waɗannan manya-manyan sahabban ibn mas'ud da abu darda da abu huraira da abdullah dan abbas da abdullah dan umar maganganun su sun gabata fi tahrim dhalika game da haramcin saduwa da mace ta dubura mallan yace wa huwa sabitu wannan shine abin da yake tabbatacce bila shakkin an abdullah ibn umara daga abdullah dan umar wannan shine abin da ya tabbata ko shakka babu annahu yuharrimuhu cewa lalle yana haramta wannan kenan wannan magana da aka dauko ta jama'a daga Nafi'u cewa yana bada fatawar abdullah dan umar ya halatta saduwa da mace ta dubura to wannan maganar ƙarya ce ina fata mun fahimta duk da za a samu wasu kuma riwayoyi kamar yadda an samu isharar wasu amma za mu zo mu karanta wasu abubuwa waɗanda suke da alaka da waɗannan abubuwan insha Allahu ta'ala amma dai wannan abin da yake tabbatar mana shine ba daidai bane haramun ne saduwa da mace ta dubura ina fata jama'a mun fahimta jama'a za ku yi hakuri ga littafi zan yi mana ishara kuma ina fatan insha Allahu ƴan uwa za su nemi wannan littafi su karanta sai dai zan dan karanta mana kadan daga cikin wasu abubuwa waɗanda suke cikin wannan littafin gashi cikakken sunan littafin Ithafun Nubala bi adillati tahrimi itiyanil mahallil makruhi minan nisa Ithafun Nubala bi adillati tahrimi itiyanil mahallil makruhi minan nisa wannan littafin jama'a yana daga cikin littafan da aka rubuta dan bayyana haramcin saduwa da mace ta dubura a khususance kuma dan ya bayyana haramcin luwadi a umumance dan haka akwai littafai da yawa da aka rubuta sai dai mafi yawancin littafan da aka rubuta waɗanda suke da daddun littafai ne kamar irin su al-Imam Ibn al-Jawzi al-Imam al-Qurtubi ya naqalto magana a cikin tafsirin shi cewa yana da littafi game da haramcin saduwa da mace ta dubura haka an samu wani malami shi ma yana da littafi game da haramcin saduwa da mace ta dubura sai dai waɗannan littafai guda biyu malamai suka ce an neme su a duniyar ilimi ba a same su ba ma'ana littafai ne da suke mafqud ina fata an fahimta amma dai wannan littafin dan uwa lalle ya kamata ka neme shi kuma ka karanta abin da ke ciki insha Allah zaka amfana kuma zaka fa'idantu kuma zaka ga raddi cikakken raddi game da shubahar waɗanda suke halatta saduwa da mace ta dubura da kuma miyagun malamai da suke halatta wato asalin luwadi gashi a cikin shafi na 64 mallan yace al-faslu thani shubhatun warraddu alaiha bale yace qad taridu shubhatun inda ba'dhi an-nasi fayaqul hadhihi al-mas'ala bale yace akan samu wasu mutane su samu kansu a cikin rudani da shubha fayaqulu sai kaji suna cewa hadhihi al-mas'ala wannan mas'ala ta halaccin saduwa da mace ta dubura ko rashin saduwa ko haramci ko halacci suna cewa mukhtalafun fiha wai mas'ala ce da ake sabani a cikin ta haifu qala bil jawazi as-sahabiyul jalil ibn umar radiyallahu anhu ta yadda aka samu wai sahabi abdullah dan umar yayi fatawar halaccin haka fakaza qala abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu kuma aka samu cewa abu sa'id al-khudri ya bada fatawar halaccin haka wa min al-a'immati malikun haka daga cikin manyan limamai waɗanda suke bada fatawar halaccin saduwa da mace ta dubura wai akwai imamu malik rahimahullah Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wa shafi'i rahimahullah wa ghayruhuma da shafi'i Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu da ma wasu cikin malamai kaje ana danganta waɗannan maganganu zuwa ga waɗannan manya-manyan sahabbai da kuma waɗannan manya-manyan malamai na musulunci waɗanda ake koyi da su. Daga nan za ku fahimci jama'a muhimmancin tsayawa mai waɗannan bayanan. Dan yana daga cikin abin da waɗannan miyagun malaman suke fakewa da shi shine ai Imamu Maliku ma ya bada fatawar halaccin saduwa da mace ta dubura. Ai yana da littafi Kitabus Sirri, ai yana da kaza, ai yana da kaza, Shafi'i ma haka. Dan haka sai su ce wannan mazhabar Imamu Malik ce. Abin da yasa jama'a na tsaya ina waɗannan bayanan, wallahi jama'a wani malami na ji yana bada irin wannan fatawar, kuma malami ne. Kaga wannan ya kamata ka bincika wani irin malami ne wannan. Wace irin malanta yake, kuma da me yake malanta? Allah madaukakin sarki kiyaye. Malam yace walir raddi ala hadhihi shubha, game da raddi da martani game da wannan shubha, naqulu wa billahi at-tawfiq. Ga abinda muke fadi, amma dai muna neman dacewa a wurin Allah. Malam yace awwalan da farko alqaida inda ahli alhaqi wa tullabihi anna alhaditha idha sahha wajaba al'amal bihi wa annahu huwa almadhhab alladhi la yajuzu al'udul 'anhu wa la yu'taddu biqawli ahadin khalafahu ka'inan man kan. Wa fi dhalika qala al-imam Malik rahimahullah kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa qala al-imam Shafi'i rahimahullah idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Wannan ka'ida jama'a ita ce za a gudanu akai a karan farko, hanyar farko da za a yi musu raddi ita ce idan hadisi ya tabbata sai ya zama ga wata magana daga wani malami amma tana sabawa hadisin, tana sabawa nassin Qur'anin, to wannan maganar aje ta ake kowaye ya fade ta, ba a daukanta, ba a aiki da ita, har ma an samu maganganu daga waɗannan manya-manyan malaman. Imamu Maliku yace dukkan mu ana karban maganar mu kuma ana ajeta, yace in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Al-Imam Shafi'i kuwa cewa yayi yace wato idan hadisi ya tabbata daga annabi to wannan shine mazhabi na. Mal yace wa hadhihi alqaida qala biha jami'ul a'immati al-arba'a, wannan ka'ida dukkanin limaman nan guda hudu sun fade ta. Wa kullu man talaba al-huda wal haqq min ahli al-ilm, kuma duk wanda ya nemi gaskiya da shiriya daga cikin malaman ilimi da dalibai to lallai akan wannan kaida suke. Wannan kaida ta farko kenan sai a ce in ma maganganun sun tabbata daga Abdullahi dan Umar, daga Maliku, daga kaza, to sai a ce hadisi ya tabbata da sabanin abin da suka fadi, to hadisi za a dauka ai aiki da shi koko maganganun su. Hadisi kaga in ma ana cewa in ma maganganun sun tabbata kenan. Ina fata da ma mun fahimta. Malam yace gaba ta biyu ta hanyar da za a yi musu raddi wannan maganar da za a ture ta jama'a. Malam yace anna ma warada ali ibn umara aw abi sa'id al-khudri, maganganu da aka samu daga Abdullahi dan Umar ko Abu Sa'id al-Khudri. Malam yace in sahha, in ma fa sun tabbata. Malai ce wajada lahu ko wujida lahu mukhalifun min jama'atin min as-sahabati al-kiram, an samu da yawa daga cikin sahabban annabi sun saba wa fatawar Abdullahi dan Umar da Abu Sa'id al-Khudri, in ma fatawar ta tabbata gare su. Ina fata mun fahimta. Malam yace yana daga cikin kuma ka'idar da za a gudanu akai kamar yadda yake shine abin da yake mazhabi na Imam Ahmad, usul na mazhabar shi shine idan aka samu maganganun sahabbai wannan yace wannan yace, zahirin maganganun suna karo da juna, to ba a daukar maganar daya a rinjayar da ita akan daya, akan dauki maganar da take aqrabu ilal kitabi was sunna ne. Ina fata mun fahimta. Idan sahabbai suka hadu akan wata mas'ala suka yi magana guda basu sabani ba, ba a samu wata magana ta ware ba, to wannan magana ta su hujja ce, dole ne a dauka ai aiki da ita. Idan na hukunci ne a bi ai aiki da shi, inna aqida ne a kudirce, inna aiki ne a aikata. Idan ko ya zama an samu wannan sahabin ya ce kaza, wannan ya ce kaza, to sai a kalli cikin maganganun wace magana ce tafi kusa da dalilin alqur'ani da sunna. Ina fata jama'a mun fahimta. To ayi taslimul jadali, altaslimul jadali ma'ana kaddara a ce maganganun sun tabbata daga Abdullahi dan Umar, daga Abu Sa'idin. To ai an samu wasu maganganu daga sahabbai sun saba da maganganun da waɗannan sahabban suka yi. Kenan cikin maganganun sai a dauko wannan ka'idar, sai a dauki maganar da tafi kusa da alqur'ani da sunna, sai a aiki da ita, waccan fa sai a aje ta, ba za a yi aiki da ita ba. Ina fata mun fahimta. Hadisai sun zo burjik game da haramcin saduwa da mace ta dubura, wanda al-Imam Ibn al-Qayyim da al-Imam an-Nasa'i a cikin littafin shi Ishratun Nisa, Ibn al-Qayyim a cikin littafin I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin, haka a cikin littafin shi Zadul Ma'ad fi Hadith Khairul Ibad, ko kuma At-Tibbun Nabawi, to sun wato kwararo waɗannan hadisan da hanyoyin su, kuma suka tabbatar da ingancin waɗannan hadisan. Kenan sai a ce fatawar sahabbai ita ce za a ɗauka saboda ita ta dace da alqur'ani da sunna, amma fatawar da aka samo daga Abdullahi dan Umar da Abu Sa'idin in ma ta tabbata, to ba za a ɗauke ta ai aiki da ita ba. Ina fata jama'a mun fahimta. Sai ka karanta wannan littafi za ka ga waɗannan bayanan masu tsawo, kuma za ka ga maganganu da malamai suka yi. Yana daga cikin littafin da zan yi mana ishara mu karanta a matsayinmu na ɗaliban ilimi, mu karanta littafin Al-Ujab fi Bayanil Asbab na Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi. Jama'a ku yi haƙuri, zan dan karanta mana wata magana da aka wato Al-Imam Ibn Al-Qayyim yayi, wacce magana tana da matukar muhimmanci musamman a wannan wato gaba da muke karatu akai. Idan kana da littafin At-Tibbun Nabawi, idan kana da littafin Zadul Ma'ad, to ka je ka dauki wato mujalladin shi na hudu in Zadul Ma'ad ne, tahqiqin su Bashar Awad da su Shu'aib al-Arna'u. In kuma kana da littafin At-Tibbun Nabawi, ka tafi can karshe-karshen littafin a inda Ibn al-Qayyim yake bayani game da wato asalin abin da ya shafi jima'i. Ina fata mun fahimta. Bayan dai ya gama kawo bayane game da jima'i, illar rashin yin jima'i, sannan kuma da abinda yawan yin jima'i yake haifarwa na cututtuka da rusa jikin mutum da yake yi, bayan duk malam ya gama kawowa, sai yake cewa wa amma dubur, yace amma kaga dubura, dubura malai yace falam yubah qattun ala lisani nabiyyin min al-anbiya, ba a halatta dubura ba a harshen wani cikin annabawa. Dukkan annabawan da suka zo suka yi da'awa, suka yi wa'azi, suka karantar, to babu wani annabi da aka halatta dubura a harshen shi. Dukkan su haramci ne yazo, haramci ne ya tabbata daga gare su, musamman annabin Allah annabi Lut da shi da mutanen shi, wanda har ta kai ga Allah madaukakin sarki ya hallaka su, kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin tafsirai na yau da kullum da zamu ci gaba da yi insha Allah. Da haka malam yace wa man nasaba ila ba'd as-salaf ibahata wafa'iz zawjati fi duburha faqad ghalata alayhi, yace duk wanda ya danganta wata magana zuwa ga wani cikin malaman salaf game da halaccin saduwa da mace ta dubura, malam yace hakika wannan faqad ghalata alayhi, hakika ya cuda magana, ya danganta magana zuwa ga wato wanda bai kamata a danganta magana zuwa gare shi ba, ko kuma yayi shirme, yayi bankaura. Ina fata an gane. Bala yace wa fi sunani Abi Dawud an Abi Hurairah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mal'unun man atamra'atan fi duburha, yazo a cikin sunan na Abi Dawud daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mal'unun tsinanne ne man atamra'atan fi duburha, duk wanda ya zakke wa mace ta duburarta, ya sadu da ita ta duburarta, yayi luwadi da ita. Wa fi lafzin li Ahmada, a wani lafazi na riwayar wannan hadisi da Imam Ahmad yayi a cikin Kitabul Musnad wa Ibn Majah da lafazin Imam Ibn Majah annabi yace la yanzuru Allah ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha, Allah ba zai kalli mutumin da ya sadu da mace ta duburar shi ta duburarta ba. Sannan an samu wani hadisi daga Tirmidhi da Ahmad, annabi yake cewa man ata ha'iban, duk wanda ya sadu da mace tana al'ada, aw imra'atan fi duburiha, ko ya sadu da mace ta dubura, aw kahinan, ko ya tafi gurin boka, fa saddaqahu, kuma ya gazgata boka cikin abin da yake fadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, hakika ya kafircewa abinda aka saukarwa Muhammad na musulunci, na alqur'ani, na sunna. A wani lafazi na Imam al-Baihaqi, annabi yace man atashe an min ar-rijali wan nisa'i fil adbar faqad kafar, duk wanda ya sadu da mace ko ya sadu da namiji ta dubura, to hakika ya kafirta. A wani lafazi da al-Imam, wato al-Imam Abdurrazzaq, ya fitar a cikin kitabul musannaf, malai yake cewa daga Abdullahi dan Umar yace annabi ya ce inna Allah la yastahi min al-haq, Allah bai jin kunyar bayyana gaskiya. Annabi yace la ta'tun nisaa fi a'jazihin, kada ku sadu da mata ta dubura. Wa qala marra, wani lokaci annabi yace fi adbarihinna, kada ku sadu da su ta dubura. Haka Tirmidhi ya fara fitar da wannan hadisi daga Falqu dan Ali, yace annabi yace la ta'tun nisaa fi a'jazihin fa inna Allah la yastahi min al-haq. Haka nan an ƙara samu wannan hadisi daga Abu Dharr, annabi yace man atar rijala aw an-nisaa fi adbarihin faqad kafar. Gashi nan al-Imam Ibn al-Qayyim ya ci gaba da kwararo riwayoyi dake tabbatar da haramcin saduwa da mace ta dubura da haramcin luwadi, wanda har an samu wata riwaya annabi yake cewa saduwa da mace ta dubura tilkal lubiyatu sughra, wannan ludu ne, wato ludu wanda yake wato na ƙasa, ma'ana saduwa da mace ta dubura wannan luwadi ne. Haka nan, haka an samu wani hadisi da ya harwa yau daga al-Imam Barra ibn Azib, yana danganta hadisin zuwa ga annabi, annabi yana cewa kafara billahi al-azim, ya kafircewa Allah mai girma, al-qatilu, ma'ana asharatun min hadhihi al-umma, mutane goma daga cikin wannan al'umma, daga ciki annabi ya ambata hadda wanda yake saduwa da mace ta dubura. Duk da wannan hadisi malamai sun yi ishara zuwa ga raunin shi, ina fata mun fahimta. Bayan duk malam ya gama kawo waɗannan riwayoyi gaba daya, malam yace wa qaddallatil ayatu ala tahrimil wafa'i fi duburiha min wajhain, hakika waɗannan wannan ayar tana nuni akan haramcin saduwa da mace ta dubura ta fuskoki guda biyu. Fuskar farko, malam yace inna ma abaha ityanaha fil harfi, ai Allah ya halatta saduwa da mace ne ta gona inda ake noma, wa huwa mawdi'ul waladi, malam yace nan ne inda da yake fitowa, la fil hushi, ba ta dubura ba, allazi huwa mawdi'ul adha, inda yake wuri ne na cuta da kazanta. Malam yace wa mawdi'ul harfi huwa al-murad min qawlihi min haythu amarakum Allah, inda yake al-harfu, inda ya halatta Allah ya halatta a sadu da mata, shine inda Allah yace min haythu amarakum Allah, ta inda Allah ya umurce ku. Ina ne Allah ya umarni da a sadu da mace? Shine ta asalin gabanta ba ta duburarta ba. Malam yace wa ityanuha fi qubulha min duburha mustafadun min al-ayati aidan, sannan zuwar mace ta gabanta amma ta bayanta, ma'ana a sadu da ita ta farjinta amma ta baya, malai yace an fa'idantu da shi ne a cikin waccan ayar da Allah yace fa'atu harsakum annashi'itu. Ina fata da ma mun fahimta. Malam yace li anna hu qala annashi'itum ay min ayna shi'itum, ay ku sadu da su ta diyar da kuka so, min amamin aw min khalfin, ko ta gaba ko ta baya. Malam yace wannan riwaya an samu ta daga Abdullahi dan Abbas, kamar yadda an samu wata riwaya ta take ƙara ƙarfafar wannan daga dai shi Abdullahi dan Abbas din, wato wanda yake ƙara bayyana abin da yake nufi shine al-farju. مالن يجي وإذا كان الله حرم الوطاء في الفرج لأجل الأذى العارض إذن يزمتو ألا مدوكا تنسركي يا حرم تسادوا دمة تدبرا أي تفرجي سبو دا تشوتن دا كمبجرو مسا أقوان وتاشين جنن الأدى أم فهمت أدما إذن يزمتو ألا يا حرم تسادوا دسو تفرجي سبو دا جني دا يكي زور مسو أساعد دا سكي جني ما لك فما الظن بالخش الذي هو محل الأذى اللازمي mekace tunani game da kuma wurin da ya zama wuri ne na kazanta na dindindin dubura jama'a ba wuri ne na kazanta dindindin ba jama'a to idan ya zamto an haramta saduwa da mace a sa'ad da take al'ada ta farjinta kenan min babu aula a haramta saduwa da ita ta dubura saboda dubura guri ne na kazanta ina fata mun fahimta bayan mallan duk gashi ya gama kawowa yace wa aiban kuma yana daga cikin dalilan da ke ƙara nuni akan haramcin saduwa da mace ta dubura falil mar'ati haqqun 'ala az-zawj fi al-wafa'i mace tana da haƙƙin mijinta ya sadu da ita ta farji fa wafa'uha fi duburin ha yufawwitu haqqaha saduwa da ita ta dubura to wannan yana kayar da haƙƙinta an fahimta wala yaqdi wafaraha kuma ba zai gamsar da buƙatar ta ta sha'awa ba fala yuhassilu maqsudaha ba zai samar mata da maqsudinta na gamsuwar aure ba kaga wannan yana daga cikin wato ƙarin dalilai dake ƙara nuni akan haramcin saduwa da mace ta dubura malai cewa aiban haka yana daga cikin abubuwan da suke ƙara bayyana haramcin saduwa da mace ta dubura yace saboda dubura ba a shirya mishi dan a sadu da shi ba Allah bai shirya dubura dan a sadu da shi ba kuma Allah bai halitta shi dan wannan mugun aiki ba innama Allah madaukakin sarki ya shirya mace ne dan a sadu da ita ta farji ba ta dubura ba dan haka mallai yace duk waɗanda suke kaucewa dubura suna farji suna saduwa da su ta dubura to waɗannan sun fice daga hikimar Allah da shari'ar Allah sannan bayan mallan ya gama kawo wannan yace yana daga cikin abubuwan da ke ƙara nuni akan haramcin saduwa da mace ta dubura da kuma haramcin luwa'i gaba daya mallai yace fa inna zalika mudirrun birrijal wannan yana cutar da maza yana da side effect yana cutarwa ga lafiyarka da tunaninka da zuciyarka da aqidarka da imaninka mallai yace walihadha yanha anhu uqala'ul atibba'i min al-falasifati wa ghayrihim da wannan ne aka samu malamai waɗanda suke na likitoci ma'ana likitoci masana harkar lafiya suka asalin bada bayani cewa wato lallai suna hana saduwa ta dubura saduwar nan da mace ne koko da namiji ma'ana suna haramta luwadi ina fata mun fahimta na karanta wani article jama'a wata magana da na gani daga wata baturiya jama'a yar kasar Scotland wani bincike ta yi jama'a game da kasashen da suke da yawan wato yawaita luwadi kasashen da basu dauki luwadi a bakin komi ba yake cewa an yi bincike babu wata cuta da ke saurin kashe me ita ko masu fama da ita irin wato waɗanda suke fama da cuta ta luwadi ma'ana yin luwadi yana haifar da cututtukan da suke saurin kashe mutum yace daga cutar HIV tace daga cutar HIV AIDS to daga ita sai cutar wato dake wato luwadi yake haifarwa ina fata mun fahimta dan haka jama'a wannan yana daga cikin abubuwan da suke wato asalin ba daidai bane gashi ne Ibnul Qayyim ya ci gaba da bayani yake cewa saduwa da mace ta dubura yana cutar da wato asalin mutum game da tunanin shi game da lafiyar shi game da komai nashi kuma yana cutar da mace kwarai da gaske kuma ya saba wa dabi'a yana haifar da gaba yana haifar da kiyayya yana haifar da kunci da asalin bakin ciki da ninkufurci kuma yana haifar da wato rashin jituwa tsakanin mutane yawan fadace-fadace da yawan kisa da yawan abubuwa da suke na zubar da jini ne mallan yace yana daga cikin illar saduwa ta dubura illar luwadi mallan yace yana bakanta fuska yana sanya fuska ta baki yana wato sanya kirjiye baki yana share zuci yana share wato hasken zuciya yana sanyawa fuska tsoro da furgici ta yadda malam yace idan kana da firasa kana da lura to kana kallon fuskar mutumin da yake luwadi to zaka gane shi haka ibnul qayyim ya faɗi malam yace kuma yana daga cikin abubuwan da suke illa ne na luwadi malam yace yana haifar da annufra rashin wato asalin fahimtar juna wattaba'ubu shadid da kiyayya ga juna wattaqata bainal fa'il wal maf'ul bihi da kuma wato rashin jituwa da yanke alaka da rashin fahimta da kiyayya tsakanin wanda ke luwadi da wanda ake luwadi da shi malam yace yana lalata halin wanda ake yi da shi da wanda yake yi yace kai ta kai ga idan mutun ya fara luwadi to da wuya ya iya denawa sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da shiriya malam yace yana daga cikin illolin luwadi yuzhibu bil mahasin minha yana tafiyar da kyawun surar mutum sannan yana yakan musanya kyan mutum da muni kamar yadda yake gusar da wato kauna tsakanin mata da miji saduwa da ita ta dubura to yana gusar da wannan kaunar malam yace yana daga cikin abubuwan da luwadi ke haifarwa gusar da ni'ima ga al'umma da kuma saukar da azaba da asalin fitina a madadin wannan ni'ima din yana wajabta tsinuwar Allah da fushin Allah ga meyi da wanda ake yi da shi kuma yana haifar da azabar Allah madaukakin sarki kamar yadda bai boyi gare ka ba abinda Allah madaukakin sarki yayiwa al'ummar wani annabi daga cikin annabawa sakamakon irin wannan mugun aikin ibnul qayyim ya ci gaba da cewa luwadi yana gusar da kunya gaba daya ma'ana duk mai luwadi to zaka tarbe da kunya ina fata mun fahimta sa'annan yana daga cikin dabi'un da luwadi ke haifarwa to yana haifar da bacin halaye da yawan barna da kashe-kashe da zubar da jini a bayan kasa malam yace luwadi yana haifar da cututtuka na ciki da na waje yana haifar da tsananin ciwon kai yana haifar da kakkabar gashi ga wanda ake yi da wanda ake yi da shi yana haifar da abnormality game da tunani ma'ana shirme da wato hauka yana haifar da nau'i na hauka malam gashi ya ci gaba da ambatowa har zuwa ƙarshen wannan fasulin dan haka jama'a idan muka kalli waɗannan maganganun da al-Imam Ibnul Qayyim yayi muka auna da waɗannan halaye da muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa jama'a na halatta luwadi wanda abun mamaki jama'a abun mamaki har a ce wai auren jinsi guda auren namiji da namiji auren mace da mace wai har ana taqaddama har ana tattaunawa a majalisa cewa wai azartar ko kada azartar wannan jama'a yana daga cikin abubuwan da wallahi jama'a waɗannan abubuwan da suke faruwa da mu a waɗannan garuruka namu na kashe-kashe da zubar da jini kada mu nisanta faruwar su da faruwar waɗannan abubuwan da muke fama da su kada mu nisanta haka abun kunya ne jama'a ƙasa kamar Najeriya jama'a wanda mu nan yanki namu na arewa asali mun rayu a ƙarƙashin daula Uthmaniya daular musulunci ƙarƙashin jihadin da dan Fodiyo yayi ya bari a hannun waɗannan sarakuna kuma malamai alƙalai a waɗannan zamannin akwai abun kunya jama'a akwai abun takeici a ce mun dawo ƙarƙashin irin wannan tsarin jama'a wai fa jayayya ake taqaddama ake yi akan azartar ko kada azartar a ce ko kada ayi auren jinsi auren jinsi wannan yana ƙara nuna mana jama'a wata magana da na taba yi a nan nake cewa wallahi jama'a haduwar mu da muka yi da waɗannan da ake kira ƴan kudancin kasar nan hada mu da akai ko wallahi jama'a cutar da mu yayi ya cutar da mu da addinin mu ya cutar da mu da ɗabi'un mu da mu'amalar mu mu muna da waɗannan shari'o'in a cikin littafan mu a shiriyar da annabin mu yazo mana da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan ba su da shi fa fitsari da bayan gida tsuguno cin abinci mu'amala ta yau da kullum ba su da wata shari'a da take dora su akan hanya su yi kaza kada su yi kaza amma aka zo aka hada mu da su jama'a aka hade wannan yankin dan haka jama'a wallahi hade mu da su da aka cutar da mu yayi ka karanta littafin infaqul maysur ka je ka binciki tarihi fi tarihi bilad at-tukrur na Muhammad Bello ka je ka karanta littafin zaka zo ka ji cewa waɗannan kabilun waɗannan mutanen Hausawa barebari Yarbawa Fulani a waɗannan lokaci zamanin dan fodiyo murasalat da rubuce-rubuce da suke yi da larabci suke yi jama'a sarakunan su da larabci suke rubuce-rubuce daliban ilimin zamanin su da larabci suke abubuwa da abin nan a lokacin jama'a musulunci shike sama karantarwar musulunci shike sama to amma tunda aka zo aka hada mu bature yazo ya mallake mu ya hada mu tun daga lokacin ba mu ƙara zama lafiya ba aka kawo sharri aka ce an kakaba cewa duk wani abu da za a yi hukunci akai to za a yi hukunci ne a bisa mazhabar malikiya wannan ma jama'a makirci ne sharri ne ina qur'ani ina sunna zamanin dan su dan fodiyo da wace maza ba suka yi ta hukunci dan haka dan uwana musulmi ka daina jin kaskanci cewa mu dinnan ba za mu iya rayuwa ba idan babu kudancin kasan nan cewa in babu fetur in babu kaza in babu kaza a zamanin da jama'a kafin a gano fetur a waɗannan wuraren da me kasan nan take rayuwa ya kamata mu tambaye kanmu ka je ka binciki tarihi ka gani dan haka jama'a an kashe kokwalan mu ne muna ganin yanzu ba za mu iya istiqlali da kanmu ba muna da buƙatar su dan haka an kashe tunanin mu kokwalan mu sun mutu muna ganin za mu iya karban duk wani tsari da za su zo mana da shi saboda mene suna da fetur wai man fetur din suwa suke amfana da man fetur din ne wai kwaki amfana da man fetur wane da wane da wane ne fa ci gaban ilimi jama'a mun same shi a wannan kasar tun kafin zuwan bature muna da ilimi muna da na addini muna da na rayuwa daidai gurgurdan yadda muke a lokacin muna da wayewar kai a daidai lokacin da bature ya je ya samu waɗannan mutane ne ba su da tsarin shugabanci ba su da tsari game da addini dan ba ma su da shi ba su da tsari game da zamantakewar aure wanda yafi wani ƙarfi to shine shugaba da wani zai taso yafi wancan in ya bige shi to shi zai zama shugaba amma bature ya same mu da tsari na shugabanci da ilimin mu na addini yazo ya tarar da mu muna da tsari na kotuna da masallatai da gidajen kurkuku bature di yazo ya same mu akan wannan ne an same mu da arzikin mu da arzikin suwa aka gina wannan kasar ta Najeriya arzikin arewa ne mu dawo zuwa ga asalin mu mana dan haka wannan taron kasar da ake yi jama'a wannan national dialogue din nan ko national conference din nan wallahi jama'a di yaudara ake yi Allah ya gafarta wa malam Allah ya ji kanshi kai haske kabarin shi akan wannan tebur din yazo yayi bayanai game da wannan national dialogue din nan yake cewa matsalar farko tukuna da ya kamata a ce an fara addressing matsalar farko da ya kamata a fara lura da ita wanda ta jawo halin da ake ciki a yau an hade wannan kasar ne ba tare da an lura da addinan mutanen ba ba a kalli dabi'un su ba ba a kalli al'adun su ba kawai an hade su ne kawai gaba daya to mu da muke da waɗannan ta'alim din jama'a ba kaskanci bane mu koma muna jin kaskancin rayuwa in ba tare da waɗannan arnan ba jama'a suna kashe mu duk waɗannan fitintunin da suke faruwa jama'a kuna jin su a kudancin kasar nan amma ina yafi shahara da zama lafiya shine arewacin kasar nan ina yafi shahara da zama lafiya a cikin arewacin kasar nan kasar Maiduguri gabashin arewa wato gabas arewa maso gabas amma yanzu fa an hargitsa mu an rigita mu duk inda kaji ana cewa ana kisa an yi kaza an yi kaza zaka ga musulmi ne jama'a ba za mu dawo cikin tetayen mu ba ya kamata mu dawo cikin tetayen mu waɗannan abubuwan mu muna da su kun dai ji manufar mu alakar waɗannan maganganun da karatun da muke yi na wannan ayar haramun ne jama'a luwadi haramun ne saduwa da mace ta dubura mu musulmi a haka muke dabi'un mu kenan kuma halayen mu kenan kuma abinda addinin mu ya dora mu akai kenan dan haka aka sun wannan to ba mu bane kuma ba tsarin mu bane kuma mu ba mu yadda da shi ba kuma idan aka ji wani yana fadi to ba namu bane ba shi daga cikin mu ya fandarewa dangi ne ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan haka jama'a kun ji waɗannan abubuwa sune hukuncin da suke da alaka da wannan aya a takaice insha Allah ta'ala dan haka jama'a kai tsaye zamu tafi zuwa ga ayar gaba duk da anemi ishara lokaci yayi ko dan haka jama'a zamu saurara an insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe kamar yadda nayi ishara a dazu cewa waɗannan karatuttuka na tafsiri za su riƙa gudanuwa a kullun rana har zuwa nan da 25 ga watan Ramadana insha Allah karfe 4 da rabi zuwa karfe 6 insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka saba waɗanda suke da tambayoyi da Allah sai su rubuta sai su aiko mana da shi insha Allah duk mai tambaya sai ya rubuta sai ya aiko da shi idan aka karanta tambayar na da alaka da abinda aka karanta to sai a bada amsa ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a mu ne mu kowa fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya mayar da kowa gidan shi lafiya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya waɗannan fitintunu da suke faruwa Allah ka zaunar da musulmi lafiya ka zaunar da arewacin Najeriya lafiya Allah ka kiyaye musulmi daga waɗannan fitintunu Allah muna roƙonka ka gyara halayyar mu ka gyara ɗabi'un mu Allah ka ji ƙar mu ka ji kan malaman mu ka saka ma malaman mu da alkhairi wanda ya kafa wannan makaranta Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Allah ka gafarta mishi Allah ka kai haske kabarin shi Allah ka daukaki darajojin shi Allah ka hada shi da annabawanka da manzanninka Allah ka ji kan waɗanda suka biyo bayan su har zuwa tashin alkiyama zamu saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika